This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Sauraro, assalamu alaikum, da fata an tashi lafiya. Baba Yako makeri ne tare da Aisha Ma'azu da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na safiyar yau Juma'a, babbar rana 15 ga watan Maris na shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su, ga Aisha da kanan labarai.
To baba, shugaban masu rinjaye a majalisar dattawan Amurka kuma jami'an Isra'ila mafi girman mukami a Amurka ya buƙaci a sake gudanar da zaɓe a Isra'ila. To sai dai kuma fadar White House bata sa baki cikin lamarin ba. Yanzu shekaru 13 kenan da fara yaki a Siriya, kuma ya zuwa yanzu babu alamun kawo ƙarshen yakin. Sannan Rasha ta musa zargin yada manufarta a Afirka bayan sake fasalin kungiyar mayakanta na Wagner.
Kanan labarin kenan. A cikin shirin za ku ji cewa matasan arewa da wata kungiyar rajin kare demokradiyya ta Six Lack sun kwatanta dakatar da Sanata Abdul Ningi a majalisar dattawa da daƙile 'yancin faɗan albarkacin baki.
Muna son shi shugaban majalisa shine Senator Gertrude Akpabio su yi gaggawan janye wannan suspension da suka mishi, su dawo da shi cikin gaggawa.
Al'umman yankin Shiroro na jihar Niger, Najeriya sun ce har yanzu 'yan kungiyar Boko Haram na nan na cin karin su ba babbaka a yankin.
Sun koma suna saba mabumai a hanya, sun kona motocin al'umma, akwai kantoci da kayayyakin abinci za a shiga wurin nan da kananan motoci, fulawa da sauransu da kayayyakin masarufi duka sun kona su.
Kamar kowace safiyar Juma'a, yau ma muna tafe da shirin manuniya na Isa Lawal Ikara, wanda shirin a yau zai mai da hankali ne akan majalisar, wato rikici da ake samu a majalisar dattijai kan zargin cushin kuɗi na kasafin kuɗin kasar da kuma matsalar tsaro da tsadar rayuwa. Wannan ne abubuwa da shirin zai mai da hankali a kansu. Muna kuma dauke da darasi na watan Ramadana, amma yanzu sai a gyara zama a shakashin farko na labaran duniya.
Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya. To ga labarin duniya kamar yadda muka sani su dalla-dalla. Shugaban masu rinjaye a majalisar dattijan Amurka Chuck Schumer kuma jami'in Isra'ila mafi girman mukami a Amurka a jiya Alhamis ya yi kira da Isra'ila ta gudanar da sabbin zaɓuka, yana mai cewa yana da yakinin cewa firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi ɓatan hanya bisa yadda Isra'ila take lugudan wuta a Gaza. Shuma mai daɗaɗɗen dangantaka da al'ummar Yahudu ya ce Netanyahu na cikin haɗarin mai da ƙasarsa saniyar ware a al'amuran duniya tun bayan da Hamas ta kashe mutum 1,200 a harin bazatar da ta kai Isra'ila a ranar 7 ga watan Oktoba, sannan ta yi garkuwa da mutane 240. Hare-haren gayyar Isra'ila sun kashe sama da Falastinawa 31,000 a Gaza bisa bayanan ma'aikatar lafiyar da ke ƙarƙashin ikon Hamas. Shugaban ƙasar Rasha Vladimir Putin ya musa zargin da ake cewa yana yunkurin karya lagon ƙasashen yamma a nahiyar Afirka, yayin da wani sabon bincike ya nuna cewa sashen binciken sirrin sojin Kremlin yana yunkurin karɓar ragamar ayyukan ƙungiyar, wato ƙungiyarsa na Wagner da aka tarwatsa a nahiyar. A wata hira da aka yada ta kafar talabijin a Rasha a ranar 13 ga wannan watan Maris, Putin ya yi watsi da zargin da ake yi cewa Moscow tana yunkurin shan gaban Faransa a matsayin babbar kawar kasashe kamar Mali, Niger da kuma Burkina Faso. Babu wanda muka kora, abinda ke shine wasu shugabannin kasashen Afirka sun kulle yarjejeniyoyi da masana tattalin arzikin Rasha da zimmar aiki tare da su, kuma ba su da sha'awar aiki a wasu wurare inda Faransa take da alaka. Ba mu muka tsara haka ba, su abokan hulɗan namu na Afirka ne suka so a yi hakan, Putin ya shaida. Gabanin cika shekaru 14 da fara yakin Siriya, masu sharhi sun ce har yanzu babu alamun samun mafita na dindindin a siyasance a ƙasar da yaƙi ya ɗeɗe ta. duk da cewa sannan a hankali gwamnatin tana samun nasarar kwato yankunan da a baya suke karkashin ikon kungiyoyin tawaye. Dakarin yan gani kashenin gwamnatin shugaban Syria Bashar al-Assad da kawayenta na Rasha da Iran suna nan suna fafatawa musamman ma a yankin arewa maso yammacin kasar, inda yan tawaye da kungiyoyin da ke samun goyon bayan Turkiya suka ci gaba da iko da wasu yankuna. A yankin gabashin arewa, dakarun kurdawa da Amurka take goyon bayan da take samun goyon bayan Amurka suna iko da wani kaso mai yawa a yankin, daga cikin su har da wasu da suka yanta daga kungiyar ta'addancin IS. Tunanin samun mafita a siyasance mai dorewa a Syria yayin da ake ci gaba da gwabza fada abu ne mai kamar wuya, a cewar John Sale, wani dan Syria mai bincike a cibiyar Washington Institute for Near East Policy. To ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
An jima kadan Aisha za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Amma kafin nan, matasan arewa da wata kungiyar kare yancin farar hula da demokradiyya a Najeriya SISLAG sun nuna cewa dakatar da Sanata Abdul Dingi a majalisar dattawa dakile yancin fadin albarkacin baki ne. Amma Sanata Abdul Aziz Yar'Adua, wanda yanzu shine shugaban kungiyar sanatocin arewa, ya ce Dingi zai ci gaba da fadin albarkacin bakinsa, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakiliyar murya Amurka Madina Dauda ta aiko mana.
Kungiyar kare yancin fararen hula da demokradiyya SISLAG ta zayyana dakatar da Sanata Abdul Ahmed Ningi, mai wakiltar Bauchi ta tsakiya a majalisar dattawa, da matakin da ya yi karan tsaye ga tsarin mulki. Majalisar dattawa ta dakatar da Ningi na tsawon watanni uku don zargin rufa-rufa ko cushe da ya ce an yi a kasafin kuɗin Najeriya na bana. A sanarwa mai ɗauke da sa hannun shugaban SISLAG Awal Musa Rafsanjani, kungiyar ta nuna fargabar dakatar da Abdul Ningi zai hana wasu 'yan majalisa bayan ra'ayinsu ko fitar da bayanai don gano gaskiyar lamura. Mai sharhi kan lamuran yau da kullum Muhammad Shu'aibu Bakwai ya ce matakin majalisar dattawa abin mamaki ne yayin da sabuwar demokradiyyar Najeriya ke cika shekaru 25.
Mun san duk akwai wani lauje cikin nadi, amma an kafa magana, an kafa cewa komi, kuma maganganun da wannan bawan Allah ya faɗi in ƙarya ya ce sai a hito a yi kariya kan abin da ya kwadi a ƙaryata shi, amma gaskiya ce ya faɗa. Don haka gaskiya ta zama yau an cimma lokacin da in za ka faɗe ta sai ka cire takalminka domin ka ji daɗin rugawa da gudu.
Shi kuma kakakin majalisar matasan arewa Ambassador Abdul Dan Bature ya buƙaci majalisar dattawan ta janye dakatarwar.
Muna son shi shugaban majalisa shine Senator Gertrude Akpabio su yi gaggawan janye wannan suspension da suka mishi, su dawo da shi cikin gaggawa. Na biyu kuma muna son wannan allegation din su mana bayani akai, wannan kuɗi trillion 3.7 nan su fito su mana bayani akai, shin haka ne ko ba haka ba. A matsayin su na shugaban majalisu, in kana shugabanci daka ga mai kyau da mara kyau, amma is responsibility ɗinka ne ka fito kama magoya bayan ka bayani akan wannan bu haka ne ko ba haka bane. Abinda muke jira mu gani kenan a gurin su.
Ita ma shugabar wata kungiyar gyara tarbiyyar matasa Halima Baba Ahmed ta tsokaci cewa
dole idan mutum ya kai wani shekaru ya fara sa al'umma da kafa a gabansa shine babban abu, kuma irin wannan hanyoyin ne kai da a samu a rinka mana magungunan wasu abubuwa. Gaskiya ni ban ji daɗin wannan lamarin ba. Ina kiran su dan Allah dan Annabi su bar irin wannan abubuwan, saboda yana kawo mana tsaiko a musamman ci gaban kasarmu Najeriya da haɗin kanmu gaba ɗaya.
Ana wannan dambarwar sai kungiyar sanatocin arewa ta naɗa Sanata Abdul Aziz Yar'Adua ya maye gurbin Abdul Ningi a shugabancin kungiyar, kuma yayi wa muryar Amurka bayani cewa zai rika tuntubar Ningi don kwarewarsa.
Ina ƙara godiya da kuma tabbatar da biyayya ga shi dan uwana kuma babban wana distinguished Senator Abdul Ningi. Ina masa godiya bisa ga kokarin da yayi a lokacin da yake shugabanta wannan kungiya. Mun san yayi iyakarinsa kuma yayi kokari kwarai da gaske, kuma ina mashi fatan alheri, kuma zan ci gaba da tattaunawa da shi da neman shawarar shi bisa ga dimbin ilimin da Allah ya bashi akan abubuwan da yayi.
Tun bayanar kalaman Sanata Ningi na samun kasafin kuɗi kala biyu, mai bawa shugaba Tinubu shawara kan sadarwa Bayo Onanuga ya nuna takaicin cewa kalaman sun fice daga babban dan majalisa. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To madalla a gaida Madina Dauda da wannan rahoto. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Yanzu ko ga Aisha da ci gaban labaran duniya.
Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana shirin kai ziyarar aiki kasar Philippines a mako mai zuwa. Biyo bayan wata ziyarar kasuwanci da sakatariyar harkokin kasuwancin Amurka Gina Raimondo ta kai wannan yankin. Ziyarar na zuwa ne a daidai sa'ar da ake samun ta'azzarar tashin hankali tsakanin kasar Philippines da China akan ikon wani yanki a gabashin tekun China. Sakatare Blinken zai kai ziyara Manila domin ya jaddada alkawarin da muka yi wa kawarmu Philippines da kuma inganta tsaro da kwanciyar hankali a yankin kudancin tekun China. Abinda mai magana da yawun ofishin harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya shaida kenan yayin wata ganawa da manema labarai a jiya Alhamis. A ƙarshe, mayakan Al-Shabab a Somalia sun kai farmaki wani otel inda ke alfahari da ingantaccen tsaro a birnin Mogadishu a ranar Alhamis. Wani mazaunin garin ya shaida wa muryar Amurka cewa an tada wani abun fashewa a harabar otel ɗin, wato otel ɗin SYL. Wani mai shaidan gani da ido ya ce bayan wani ɗan lokaci kuma sai aka buɗe wuta daga cikin otel ɗin. Kungiyar ta'addancin Al-Shabab sun ɗau alhakin kai harin, sannan mambobinta ne suke fada a cikin otel ɗin. Wasu jami'an tsaro da suka nemi a saka sunayensu sun kuma shaida cewa 'yan ta'addan sun shige otel ɗin gabanin wannan harin.
A gaida Aisha da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla. Yanzu haka dai mayakan kungiyar Boko Haram na ci gaba da tafka ta asansu a yankin Shiroro ta jihar Niger a Najeriya. Bayanai daga yankin Alawa da Galadiban Kogo na nuna mayakan Boko Haram sun kona kimanin gidaje na jama'a 500 a cikin 'yan kwanakin nan da suka gabata, al'amarin da ya sa mazauna yankin ke ci gaba da tserewa. Malam Muhammadu Shakwaga, wani shugaban matasa ne a yankin Shiroro, ya yi wa wakilinmu Mustapha Nasiru Batsari ƙarin haske a wannan rahoto da aiko mana.
Basa wuri ne babban wuri a wanda yana dauke da mutane akalla 5,000 a cikin garin Basa. Sun kona gidaje fiye da gida 200 sun kona su a cikin garin Basa. Sun kona gidaje Alawa, gidaje sun kai kusan gida 80 da ko 4 ne suka kona a cikin Alawa. Mutanen Basa duka sun gugudo, wasu na nan suna zazzabi a makarantu ba su da inda ma za su kwana. Wasu an kona gidajen su, an kona shagunan su na kasuwa. Boko Haram suna nan, duk abubuwan da ake yi yanzu idan ka dauki abin da ya faru kwanakin nan kadan a Alawa, sun koma suna saba mabumai a hanya, sun kona motocin al'umma. Akwai kantoci da kayayyakin abinci za a shiga wurin nan da kananan motoci, fulawa da sauransu da kayayyakin masarufi duka sun kona su.
To yanzu cikin wannan azumi yanzu ya ake rayuwa a wannan yanki haka?
Gaba ɗaya mutane suna nan a cikin gari, waɗanda suka gudo suke zazzaune, wanda suke musulmai ne, sukan yi amfani da barane wurin abin gidaje suna samu. Wasu wanda suke da hali sukan sai da rogo su jika su yi buɗe baki da shi kuma su yi sahur da shi.
To a baya dai hukumomi a jihar Niger sun sha bayyana damuwarsu akan yadda 'yan kungiyar ta Boko Haram suka kafa sansani a jihar Niger tare da nuna buƙatar ganin gwamnatin Najeriya ta ɗauki mataki.
A sunana Honorable Akilu Isa Kukuta, shugaban ƙaramar hukuma na Shiroro Local Government. A gaskiya a tun makobin da suka shuɗe Shiroro, gaskiya sancen yankin na tana cikin wani itla'i wanda yake sai dan mu nemi agajin daga Allah. Na sha ba da rahoto a bisa abubuwan da suke ta faru mana a wannan yankin. Akwai Boko Haram, akwai mutane har shuka bumabumai suke yi akan bisa shuka bumabumai da suke yi. Mun rashin mutane gawawwaki na sun kai makobi ma an kasa zuwa a ji a kwasa. Amma muna ba da rahoto don a kawo muna gandoki akan lamarin ga, amma Allah bai riga ya sa mu kai ga nasara ba. Amma mun riga muna rubuta rahoto na ba ma gwamnatin jihar Niger da kuma sauran al'umman jami'an tsaro, so that a kawo muna wannan gandaki a cikin lamarin ga.
Dr. Yahuza Ahmad Getso, masanin harkokin tsaro ne a Najeriya, ya ce tabbas mayakan kungiyar ta Boko Haram sun fara ƙarfi a jihar Niger. A saboda haka lamarin sai dai addu'a.
Kuma wannan guri tsakanin dajin Allawa da yankin Birnin Gwari zuwa yankin abin da ya shafi Shororo wani gurare ne wanda yake malale, wanda ya kamata a tashi tsaye domin yan ta'adda suna amfani da waɗannan guraren wajen ƙara gina kansu da kuma ƙara ƙarfin da nan gaba idan ba a yi da gaske ba abin zai gagaru kundila.
To gwamnatin Najeriya dai ta ce tana ƙoƙarin yaƙi da mayakan ƙungiyar ta Boko Haram a matakai daban-daban da ma sauran matsaloli na rashin tsaro da suka addabi ƙasar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
To madalla gaida Mustapha Nasiru Batsari da wannan rahoto. Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da 31. A jamhuriyar Nijar ko za a iya samun ne a tashar muta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Yanzu ko ga shirinmu na gaba.
Manuniya. Dalamu dai dagar dangar dakatar da Sanata Abdul Ningi daga Masar Jantare Nigeria na neman watsa ruwan zafi a cikin ramin kumurci.
Ina kake da ruling party, kuna da rinjaye, sannan ku dauki rinjayen ku ku ba wanda za mu yara.
Da mu kira duka state coordinators namu da mambobinmu, da mu rike National Assembly na kwana 23.
Ita ma dai majalisar dokokin jihar Kaduna da ake mata kallon yar amshin shata ta dauki dimin da har sai da aka azaki ƙayar wani ɗan majalisar da ya zira zaren zargin zabga wani ha'inci.
Kun ba reni waye ba yara 200 da wani abu sai a ce mana ba san da suke ba. Da kabu ba suka taka daga yadda sun ji har daji suka ce. Ba za a debi dukiyarmu da ya kamata ba mu abinci mu ci ba ba mu ba. Ba a nan gullum ba mu iya barci ba zai yi ba.
Shi kuwa babban sakataren kungiyar Jama'at Nasarar Islam a Nigeria Farfesa Khalid Abubakar Aliyu cewa ya maganin matsalolin Nigeria kawai a samu shugabanci mai kishi da adalci.
Allah madaukin sarki yayi wa kasarmu arziki mai matuƙa yawan gaske, amma kuma abin takeici shine irin wannan arziki ga kuma irin wannan matsanancin talauci da wannan matsanancin riwa menene a rashin shugabanci ne na gari.
Waɗannan ba so mun tau muka tattabo cikin tarin muryoyin da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke son ganin kowa ya samu yanci. Shiri na farko cikin watan azumin Ramadan amma na 161 cikin jerin shirin manuniyan da ke son ganin an tunkuɗe wa talaka takeici. Mai yiwa yunkurin tunkuɗe takeicin kuma da dan Masar Jantare Nigeria Sanata Abdul Ahmad Ningi ya yunkurin yi ne ya jawo ya dinga daga karancewa a gaskiya ya gano shirin shirga kuɗin da ake so a yi cimuci. Sai dai kuma Sanata Muhammad Sani Musan jihar Niger ya ce rashin hujja akan zira zargin zumbuɗa kuɗaɗen kwashewa a kasafin kuɗin da shi Sanata Abdul Ningi bai da shi ne yasa aka dakatar da shi kada yi wa majalisar ɓatanci.
To a sani na dai mun yi fasin budget ɗin trillion 28, kuma cikin trillion 28 capital ɗin ma da aka yi bai kai yanda ake ta yayyadawa ba. So a gaskiya zan yi kira ga ƴan uwana ƴan majalisa mu san yanda za mu yi magana, saboda duk yanda muka jefa magana ma ƴan Najeriya haka za su dauka. Jiya na tafi gida ana cewa an ba ni kuɗi mai yawa, muna da kuɗi da yawa, duk kaga wannan ya kamata dukkan mu haɗa kai gabaki ɗaya.
To wannan maganar ƙarya ce kenan cewa an ba da kuɗi har miliyan 500?
A to ai zakin tambayi wanda ya faɗa dan ni ban san da haka ba.
To aya zauren ya faɗa dan kai dai
wani mai tunani yayi tunani mana, kuma wannan matakai da aka dauka ba an dauka bane wai dan ka fito daga nan sashin ko ka fito daga wannan jam'iyya, mun duba ne akan zamu dawo mu martaban gidan nan da martabarta, kuma irin wannan na tabbata ba zai ƙara faruwa ba.
To akwai wata gyara kenan da za ku yi a matsayin ku na sanatoci daga shiyar arewa tunda abin ya shafi shugaban ku?
Lalle za mu yi gyara sosai, za mu yi gyara. Ina kake da ruling party, kuna da rinjaye, sannan ku dauki rinjayen ku ku ba wanda ayin adawa mana za mu yi gyara.
Tunuma dai kakakin wata majalisar matasan arewacin Najeriya ambassador Abdul Dan Bature ya baje bayanin bayyana hujjojin matasan arewa kan tunkarar majalisar dattijan da ya ce arewa kawai ake so a ga an yi wa wulakanci.
Inde da a samu babba arewa kaman chairman
na senatocin Arewa ya yi irin wannan allegation ba dauko wani mataki ba ba fito mu matasan Arewa ko kuma mu yan Najeriya an mana bayani akan wannan allegation din ba a ce an suspending din shi wannan abu ne wanda muna gane kamar renin wayo ne
a bisa bayanan da kai nan me kuke so a yi
na farko muna son su yi gaggawan janye wannan suspension da suka mishi na biyu kuma muna son wannan allegation din su mana bayani akai wannan kudi trillion 3.7 nan su fito su mana bayani akai shin haka ne ko ba haka ba na uku shi karan kanshi ne shi Godwin Akpabio akwai wasu allocation da aka yi a office din shi ya kamata ya fito ya mana cikakken bayani bara mu bari a ci ma manyan mu mutunci ba kuma bara mu bari mu arena manyan mu ba gaskiya fi sabilillah
idan ba ku samu yadda kuke so ba akwai wani mataki da za ku dauka
akwai mataki da muke son mu dauka na lumana mun rubuta mashi office na shugaban majalisa din Godwin Akpabio mun rubuta mishi wasika in bai responding ba da mu kira duka state coordinators namu da mambobinmu da mu rike National Assembly na kwana 23 wanda bara mu bar National Assembly ba har sai sun saurare mu
da lamu dai ita ma majalisar dokokin jihar Kaduna ta dauki dumin da har sai da shugaban majalisar yasa aka kori dan majalisar da yace akwai kwanta kwantar da ya kamata a kwanto don daina wani kawaici da majalisar da aka kora daga zaman zauren majalisar Honorable Henry Mara ya ce ba yadda za a yi a ce ana tafkata annati amma majalisar ta koma kawai tana ta zuba tumasanci
ba mu zo mu yi abin da wani yake so ba mu zo mu fada abin da wani yake so ji ba mu zo ne mu fada abin da ke faruwa a jiha da matakai da za a doka don a samu sauki yau a jihar Kaduna da Najeriya ran talaka a kauye ya zama kaman bai da amfani shi yasa ni bayani da naso a bamu dama mu yi da cewa fadanan da yake yi na kama yara na a taye su ba magana wai akai sojojin jaji bane dajin nan yana da girma da abinda ake bukata za a mora technology kwanaki ma irin fa jama'a duniya duka an sayo drone saboda Allah subhanahu wa ta'ala don idan muna da drone fasa mun sa wani soja shiga dajin nan wala bayan kaman misali abin da ya fara guriga in ba rani waye ba yara 200 da wani sai a ce mana ba san da suke ba da kadu ba suka taka daga inda sun je dajin suka ce so abinda mu muke so a fada shi an kai mu a jannan mana ina ne drone da yasa suke in ba so nan ne sai mu tambaye su ina ne kudaden suke mutane jihar Kaduna suna so su sani ba za a debi dukiyar mu da ya kamata ba mu abinci mun ci ba ba mu ba wai za su sayi mana security surveillance equipment sai ba ana nan gullun ba mu iya barci ba zai yi ba so mu fa a ga kawo mana abubuwan mu da aka ci an saya mu gani ba da ba laifi bane ko ina ana bincike in ba gamsu ba to ina tunani kamar yadda abubuwa da ba a so a jikin rashin sa ba mu dama ni ba za mu shiru ba
maganar matsalar tsaron kuma ta sa dan masajjan tare Nigeria Senator Muhammad Adamu Aleri ya ga wa duniya cewa tura fa ta kai bango saboda al'umma na cikin hali matsananci
kullum da wuya a kwana biyu ba a kawo matsala ta tsaro a wani yanki ba kuma abin nan kullun karuwa yake yi ba wani magani ana kashe mutane ana tagayyara su ana kone garuruwa ana an hana ma mutane su shiga gonakin su yi noma su yi aiki don a samu abincin da za a ci to mu abin ya dame mu
to me
shi ya sa muka ce report din nan gaba daya shugabannin mu su je da su wajen shugaban kasa su bashi lalle a aiwatar da waɗannan report din gaba daya kuma idan muna gani idan an yi haka za a cika matsalolin tsaro a Najeriya gaba daya na farko dai inda ake neman ƙarin yan sanda muna sa doki isasshen yan sanda inda ake bukatar sojoji doki sojoji a basu aiki kuma a basu kayakin da su yi aiki ba kai a doki su haka nan kawai a kyale su ba kuma a kula da welfare din su idan muna gani idan an yi haka insha Allah za a samu shokan matsalolin tsaro a Najeriya gaba daya
shi kuwa babban sakataren kungiyar jama'at nasaba islam a Najeriya professor Khalid Abubakar Aliyu cewa yake maganin dukkanin matsalolin Najeriya kawai shine samun ingantaccen shugabanci
babu shakka waɗannan abubuwa guda biyu suna ci mana tuwo a kwariya talauci da kuma tabarbarewa tsaro to ana cikin wannan ma ba san yadda za a yi da su ba sai kuma ga yunwa to bala'in ya kai bala'i kenan to haka dole ne a tashi kuma a sayar da aka yi Allah madauki sarki yayi wa kasar mu arziki mai matukar yawan gaske amma kuma abin takeici shine shauran mutanen duniya sun rasa gane cewa irin wannan arziki ga kuma irin wannan matsanancin talauci da wannan matsanancin riwa menene a rashin shugabanci ne na gari kuma aka samu wannan ba sai an dauko wasu yan sanda a duka shi tsaron nan zai tafi
kana ganin kenan matsalar daga shugabanci shi gaba daya
shugabanci ce mana kware da gaske
masana cewa a ƙara yawan jami'an tsaro
to a ƙara yawan jami'an tsaro da yunwa kuma sai ayya kuma da talauci sai ayya
ba ka ganin yan sandan jiha da sauran abubuwa da ake cewa a wasu sun samar da zarata na jiha da
tsayi malam in an yi ka san kuɗi akan ilimi a ganshi in an yi ka san kuɗi akan gyara hanya a ga hanya ta gyaru in an yi ka san kuɗi akan asibiti a ga magani komai din an samu ran babu komai shike nan wuce wurin dan sanda ma sai dai ya koma ya tabbaci abin shi
iyaka batutuwan da zamu iya bajje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa da madafin iko cewa kwanakin da ake kebe musu fa ƙara ƙarewa suke kullun aka kwana kuma aka ce gashi an tashi daga bacci domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1169 ne su yi sallamar su kin kujirin da dama da su ne ake musu fadanci kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zo muku musamman dai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuni ya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyi masu matukar muhimmanci ni Isa Loli Kara da kan shirin gabatar ne nake cewa su kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
to madalla gaida Isa Loli Kara yanzu ko ga sakon watan Ramadana
Assalamu alaikum sunana Dairu Umar Sarki ana kike min mai sunan Malam Kochel falalar Ramadana lalle Ramadan tana da falala da yawa kamar yadda malama suke ta bayanai yadda manzo Allah ya faɗa da yadda Allah yake faɗa a cikin Qur'ani a wannan wata gaskiya wata ne wanda yake duk kowa yake fatan Allah ya sa ya kai shi wannan lokacin saboda alkhairin da suke cikin sa ana gabatar da ayyuka da yawa a wannan wata din ana so mutun ya tashi kada yayi wasa ya rike sosai musamman matasa su taso wannan lokaci ne wanda yake mutun duk abin da ya ga ubangiji Allah zai amsa masa ya tashi kare wasa da nafilfilu yawan ka ta alqur'ani wanda ko duk abin da kai shi za a ninka maka fiye da wanda da kai sa'ada saboda haka ya kamata ko lokaci ne wanda ya kamata gaskiya bai data mutun ainihi wato ya kamata baccin ka ma a wannan lokacin shi ma kansa falala ne za a baka lada a kansa da haka ina ga yan wana matasa mu tashi mu yi kokari wajen raya wannan dare da kuma karanta alqur'ani dungumar sa wanda ba dare ba rana Allah kuma ya datar da mu a cikin wannan falala din Allah samu dace da wannan falala kare da dai ga mata mun san dai wannan wata din Allah ya kasa shi kamar kashi uku din kamar da aka faɗa ainihin farko rahama sa na biyu kuma samun gafara na uku din kuma shine samun yantawa din to wannan gaskiya Allah ta'ala yake cewa yana wannan wata sa ne yana alfahari da wannan wata din wannan wata na ne daga duk wani abu da ya mutu bawa ya ciki shi Allah ainihin wato Allah yana alfahari da wannan abu kuma yana ainihin farin ciki da wannan abu da duk bawan sa zai a wannan wurin yana shirye da ainihin wato zai biya masa bukatar sa duk abin da ya roke shi assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala
to madalla wannan shirin da yana zo muku ne daga nan Washington DC yanzu ko agogon mu na cewa karfe 1:27 na dare a nan Washington to da wannan ne kuma muka zo ga shirin mu na karshe wato labarai amma wannan karo a takaice
To a takaicen shugaban masu wurin jaye a majalisar dattijan Amurka Chuck Schumer kuma jami'in Isra'ila mafi girman mukami a Amurka jiya Alhamis ya yi kira da Isra'ila ta gudanar da sabbin zaɓuka yana mai cewa yana da yakinin cewa Firaministan Isra'ila Benjamin Netanyahu ya yi batun hanya bisa yadda Isra'ila take lugudan wuta a Gaza. Shuma mai da daddan dangantaka da al'ummar Yahudu ya ce Netanyahu na cikin hadarin mai da kasarsa a saniyar wari a al'amuran duniya. Shugaban kasar Rasha Vladimir Putin ya musa zargin da ake cewa yana yunkurin karya lagon kasashen yamma a nahiyar Afirka yayin da wani sabon bincike ya nuna cewa sashen binciken sirrin sojin Kremlin na yunkurin karbar ragamar ayyukan kungiyar sa-kai na Wagner da aka tarwatsa a nahiyar. A wata hira da aka yada ta kafar talabijin a Rasha a ranar 13 ga wannan wata na Maris. Putin ya yi watsi da zargin da ake cewa Moscow tana yunkurin shan gaban Faransa a matsayin babbar kawar kasashe kamar Mali, Niger da Burkina Faso. Gabanin cika shekaru 14 da fara yakin Siriya, masu sharhi sun ce har yanzu babu alamun samun mafita na dindindin a siyasance a kasar da yaki ya daidaita. Duk da cewa sannu a hankali gwamnatin Siriya tana samun nasarar kwato yankunan da a baya suke karkashin ikon kungiyoyin tawayen. Dakarun 'yan gani kashenin gwamnatin shugaban Siriya Bashar al-Assad da kawayenta na Rasha da Iran suna fafatawa musamman ma a yankin arewa maso yammacin kasar.
To masu sauraro da haka ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma idan Allah ya kai mu a shirinmu na hantsi za ku ji maimaicin wannan shirin.
Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren dukkan shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin Aisha Ma'azu da ta taya ni gabatar da shirin da kuma Dadi Balawi wanda ya shirya ba da umarni da ma injiniyanmu na wannan safiyar Malam Zubair Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake muku fatan alkhairi. Salamu alaikum.